A ranar 26 ga watan Yunin da ya gabata ne labarin yadda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa al'ummar jihar umarni da su shirya don fara neman lasisin mallakar makamai don kare kansu daga 'yan ta'adda ya karaɗe kafafen yaɗa labarai, inda gwamnatin ta ce a shirye take ta haɗa gwiwa da kwamishinan 'yan sandan jihar da ya bayar da lasisi ga duk waɗanda suka cancanta mai buƙatar samun irin waɗannan makamai don kare kansu. Sai dai bayan fitowar wannan sanarwa kan matakin, al'umma a ciki da wajen jihar sun yi ta tofa albarkacin bakin su, inda wasu ke marhaba da shi, wasu kuma ke cewa matakin ya nuna gazawar gwamnatin jihar ne. Malam Kabir Adamu masanin sha'anin tsaro ne a Najeriya.
Wato akwai ta hanyoyi da yawa da za mu iya diba wannan matsalar, wadda kuma kowace ciki hanyar gaskiya ba za ta magance matsalar tsaro da ake da shi a Zamfara ba. Don matsalar tsaron matsala ce wadda ta ke da nasaba da zamantakewa da kuma rashin ingancin hanyoyi na magance rashin daidaituwa na siyasa kenan. Zaki ga akwai korafi waɗanda 'yan jihar ke da shi daban-daban, wanda kuma hanyar da ake bi wurin kokarin magance irin korafin bai yi tasiri ba.
Duk da cewa ana ci gaba da cece-kuce akan matakin na gwamna Bello Mutawalle, shugaban kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a baya-bayan nan na hukunta 'yan ta'adda masu tsaiguntawa 'yan bandiga da sauran miyagun iri, Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi ya ce
waɗannan abubuwan da suka fito wala an fara samun su, domin suna nan sun fara zuwa suna neman ayi sulhu. Akwai wani gari Mada inda suka je suka wace garin, je ayi zaman sulhu da suwa da mutanen gari, sun ce za su aje makamai. Amma halin da muke ciki a Zamfara, mun jaye labarin sulhu, babu sulhu tsakaninmu da ko na ɗan ta'adda, domin gwamna ya bi hanyoyi da dama domin a samu zaman lafiya abin ya tuttura. To ga matakin da aka ɗauka, gaskiya domin akwatin da muka aje akwatin kawo koke da bayanai na sirri, wanda muka umarci cewa duk wani wanda adda wani bayani na sirri masu ba da bayanan siri ga wayannan 'yan ta'adda a rubuto sunan shi da sunan garin su, in akwai lambar waya ta a samu lambar waya ta, amma shi wanda zai aika wannan sakon na sirri kada ya sa suna ne ya zo ya sa cikin wannan akwati gaban gidan gwamnati guda biyu. Sannan akwai lambobin waya guda uku da an ka yanka ce a rubuto sako da kuma WhatsApp da voice message wanda bai iya magana amma ba waya, kuma cikin wannan telephone din aka aika man bayanai na wani dagaci shine uban kasa wanda ke mu'amala da barayi. Kuma akwai kuskurimar da ake so a yi ma wata doka ta Penal Code ta shari'a ta shekarar 2000 wadda tsohon gwamnan jihar Zamfara Ahmad Sani Aliyu Bakuri ya kafa, wanda za a haito da wata kotu ta tafi da gidanka, wanda nan take da an kama ka za a yi maka hukuncin da doka ta tanada a yi maka shi.
A bangaren shari'a kuma, masanin kundin tsarin mulki a Najeriya kuma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo cewa yayi
al'amuran magana rashin tsaro, akwai nauyi na shugaban kasa, akwai nauyi na gwamna, saboda sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban kasa shine babban komandan askarawan sojojin Najeriya, sannan kuma ya bashi dama shine zai shugabanci taro-taro da kuma rundunoji wanda yake ya shafi harkokin tsaro, kamar sashi na 153 ka la ma a cikin buka, sashi na 229 har zuwa 128, duka Allah ya dora mashi wannan nauyi. Kuma su gwamnoni suna da haƙƙi, saboda su ne shugabannin tsaro, akan haka ne ake ba su security board, wato kudin tanadin yin maganin matsalar rashin tsaro. Saboda haka in har gwamnati yana da ra'ayin ya taimaka ma al'amuran da ya shafi tabarbarewar tsaro a jihar, shi sai amfani da wannan kuɗin ya so makamai, nemi lasisi, ya haɗa ƙungiya ta 'yan sa kai da ya nemi gwamnati, musamman hukumomin tsaro wanda shi ma memba ne, ya nema a ba su dama daga nan kafa rundunonin sa kai wanda yake za a ba su wannan makamai.
Ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Zamfara na sake jaddada cewa a shirye take ta sauƙaƙawa mutanen jihar, musamman ma manoma, wajen samar da makaman kare kai don su ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Ima Abdullahi, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.